Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu fara ne da duba cututtukan da taron kwamitin nazarin harkokin kiwon lafiya a Afirka na kungiyar lafiya ta duniya ya duba a wajen taron da ya yi kwanaki a kasar Ethiopia. Idan da sauran lokaci kuma ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko. Kwanaki kwamitin da ke nazari ko kuma lura da harkokin kiwon lafiya a nahiyar Afirka na kungiyar lafiya ta duniya ya yi wani taro a cibiyar taro na ofishin Majalisar Dinkin Duniya da ke birnin Addis Ababa a kasar Ethiopia. A wajen wannan taron ne daraktan kungiyar lafiya ta duniya Dr. Margaret Chan ta jinjina wa namijin kokarin da Najeriya take yi wajen yakar sake bulla annobar ciwon shan inna a Najeriya. Haka kuma Dr. Chan ta yi alƙawarin cewa kungiyar lafiya ta duniya za ta taimaka wa Najeriya samun sauran allurar rigakafin ciwon shan inna miliyan 200 da take bukata. Dr. Nasiru Sani Gwarzo, daraktan sashen da ke lura da cututtukan da suke yaduwa a ma'aikatar kiwon lafiya ta Najeriya, ya halarci wannan taron da aka yi a birnin Addis Ababa. Na kuma samu damar zantawa da shi, inda na nemi sanin shin bayan yadda za a tunkari bullar annobar ciwon shan inna a Najeriya, waɗanne cututtuka wannan taro ya tabo.
To, a kullum ana fitar da tsarin kasida akalla guda 3-5 wanda za a tattauna su a babban ɗakin babban taro, babban ɗakin taro kuma akwai ƙananan ɗakunan taro da ake yin abin da ake kira side meeting. Daga cikin abubuwan da aka tattauna, an yi na malaria, an yi na cutar shan inna, an yi na tuberculosis, wato tarin shiga, an kuma na yi shi kansa tsarin kiwon lafiya a Afirka. Da kuma na yaƙi da annoba mai yawan tasowa, wannan daga ciki ne shi ya fi burge ni gaba ɗaya. Wannan batu da aka yi a jiya da kan fito da sabon tsari na yaƙi da annoba a Afirka, an fito da gagarumar takarda wacce ni kaina na daɗe ban ga takardar da ta burge ni ba ta tsarin yaƙi da cututtuka irin wannan kasida. Ana kiranta Strategy for Health Security and Emergencies in Africa. Wannan tsari ya fito da abubuwa da dama da za a yi. Daga ciki akwai canza yanayin tafiya. Da idan ana jiran sai annoba ta faru a yake ta, to yanzu za a tanadi kayan yakin da kowace irin annoba. Don shi yasa ma aka daina cewa emergency na annobar cuta mai yaduwa, hatta idan guba ce ta zuba ko wani abu ne haka na barazana ga kiwon lafiya, an sa shi a matsayi na abu da ake kira all hazards approach. Kowane irin barazana, to ita za an tanadi kayan yakinta, kuma za a tanadi kudade, za a tanadi masana, za a rubuce su a computer, aje sunayensu, a tsara musu yadda idan ma a cikin awa 24 ko 48 ake bukata su motsa daga wannan kasa su je su taimaka, za a je a yi ba sai an jira irin na Ebola nan da ya faru ba, aka dauki watanni kafin a fara kai agaji. To wannan duk tsarin za a yi kuma a cikin gida za a yi, ba wai wasu za a kawo daga waje ba, yan Afirka ne da aka yi wa training. So wannan gaskiya ya ba mu kwanciyar hankali idan aka yi aiwatar da shi.
To ka dade kana wannan aiki na kula da kiwon lafiyar jama'a a Najeriya, kai batun cewa an tabo irin cututtukan da suke ake samu annobar su kuma suke sake dawowa. Misali a Najeriya, waɗanne cututtuka ne suka fi ci mana tuwa a ƙwarya?
To wallahi muna da su da dama wanda suke tsar mana da hankali kuma suna zuwa su komo, musamman cutar ana yawan yin annobar kwalara. Da wuya a yi wata 3 baki ji an yi kwalara a wani gari ba. Nan akwai cutar Lassa fever, a da muna jinta takan kai ta komo da ana yin ta takaita ko moto yanzu kusan shekarar nan an jima ana ta yin ta tunanin ta bata tafi ba sai ta tafi ta dan dawo to lasa fiba na damu mu sannan a Afrika yanzu akwai lasa akwai yamba da ta dawo ta mamayi kasa kamar su Angola sannan ta shiga kasar Congo Kinshasa yanzu da ake ji kata kara bazuwa to nan ma ana ci ana tsoron wannan yellow fever kar ta shiga kasashe irin su Nigeria akwai cutar zika da muke tsoro da makamantan su
eh to ka san galibi a Nigeria din akwai wani mataki da kuka dauka tunda na ganin cewa mutane sun fahimci muhimmancin tsafta tunda galibi yawancin cututtukan nan har da kazanta
a gaskiya wato wannan zancen haka yake kazanta tana ɗaya daga cikin manyan abubuwan da suke haddasa yaduwar cututtuka shi yasa aka kirkiri sabuwar hukuma a Nigeria ana kiranta Nigeria CDC wato hukumar yaki da cututtuka da kuma kare afkuwar su wannan Nigeria CDC kwanan nan aka kafa ta kuma da irin tsarin da aka kafa da ita ta yi lawar ganin da a Afrika ma yan dauke ta tana ɗaya daga cikin santoci guda biyar da za ta zama CDC ta Afrika to wannan center za ta ci gaba da fadakar da mutane da kuma dawwamar da yaki da annoba don kada a ci gaba da samun su akai akai wannan mataki idan aka aiwatar da shi in Allah da shi ma zai kawo ƙarshen barazana na annobobi a Kano a Nigeria
eh to amma ka san galibi kasashen mu an san mu da wannan sake sai a dauko abu gidi kamar da gaske can kuma sai ka ga abu yayi sanyi to akwai matakin da kuka dauka na ganin cewa musamman mayaki da cututtukan nan an dinga gadan ba kakkautawa
to akwai alamun cewa wannan karantaciyar za ta yi kyau idan a da ma'aikatan ministry ne za a ce ku fita ku je ku yaki da annoba in ta lafa su za su ci gaba da aikin su yanzu an canza tsari muna da wannan center da na faɗa Nigeria CDC sannan kuma an fito da tsari na ci gaba da yi wa albai horo wato da likitoci horo na yaki da annoba mun bude makarantar koyar da yaki da annoba wacce makaranta ce ta haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatar lafiya ta tarayya da ABU Zaria da University of Ibadan kuma digiri ake bayarwa a cikin shekara hudun nan shida da suka wuce mun yaye ɗalibai akalla guda 262 kuma muna da wajen guda 50 yanzu haka 50 kashi biyu wajen guda 100 ajin farko 50 aji na biyu 50 suna karatu wannan bude makarantar ya sa mun samu masana da ba a taba samun irin su a cikin kankanin lokaci ba don su ne ma muka tura suka yaki Ebola a Lagos su muka tura suka yaki Ebola a Sierra Leone da Liberia
eto akwai wani matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya take dauka na gani don galibi ka san ana karancin likitoci a Najeriya kuma yawancin su in suka samu aiki a kasashen waje suna bari su tafi akan albashin da ake biya a kasashen waje da tsoka a Najeriya ko ga karancin likitocin ga kuma ba a biyan su albashi to akwai albashin da ya kamata to akwai matakin da aka dauka na magance wannan ta yanda za a kwadaita wa yan Najeriya nan in suka gama aikin likitan su zauna a gida su ba da gudunmawar su
to akwai matakai da dama da aka dauka na farko shine ana yaye wannan ɗalibin likitoci da yawa na biyu ana sama musu aiki wanda yake za su je koda suna ina ne a Najeriya to za su ci gaba da zuwa suna dawowa suna aikin su akwai na uku kai akwai tsari da aka yi wanda duk inda suke za su je su yi aiki su dawo ana ba su kuɗi mai albashi mai tsoka sannan kuma yawancin ma'aikatan da suke daukar inda suke dauke mana su sun bude ofisoshi a Najeriya hatta ita kanta hukumar lafiya ta duniya tana amfana da irin wannan dalibai da ake yayewa da su United Nations da su CDC ta America duk manyan ofisoshin nan duk suna daukar su a Najeriya to ko ba sa aiki tare da gwamnati za ki tare suna aiki a cikin kasar Najeriya kuma idan aka buƙace su nan su bada tallafi.
To ya batun kayayyakin aiki kuma da ake fadin cewa ana karancin su a asibitoci?
To gaskiya akwai matakai da aka dauka dan yanzu haka zan baki gajeren misali na cutar lasa da muke da ita. Kwanan nan akwai likitan mu dai ma da ya kamu har yaro ya kamu da lasa din, sannan ana jin tsoron kada wasu su kamu. To abinda muka fito da shi shine kowace jiha akwai annobar da muke jin tsoron kacce saurin yaduwa kafin ta yadu. Muna abin da muke kira replacement, za mu aika da kayan da ake sawa wajen kula da marasa lafiya, za mu aika da magani na wannan annoba. Kowace jiha yanzu akwai abin da muke kira PPE a jiha, akwai kuma ribabirin maganin wannan lasa. Da an ga alamata za a je a fara amfani da wanda yake cikin gida, sannan aiko da signal ma'aikatan lafiyar tarayya sai mu kara musu agaji.
To Allah ya sa ya dace. Ma sauraro, a saboda kurewar lokaci yau ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
I'm going to go to the hospital.